تفكيره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan jeringiyar silsila da muka yi wa take da suna Hajji Kiran Allah, wanda idan ba a manta ba a tattaunawan da suka gabata mun yi ƙoƙarin yin bayani a taƙaice game da yadda ake aikin hajji ko kuma aikin umra, sannan a haɗa da ainihin wato aikin hajji. To, muna so mu ɗan yi mana ishara ne zuwa ga abin da ya shafi ziyara zuwa ga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallacin manzon Allah. Kafin sannan, kada mu manta, kamar yadda aka tunatar da mu waɗannan kwanaki masu albarka da Allah ya kawo mu na goma farkon watan Zulhijja, to ana son mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya ci moriyan wato ibadodi da ake so a raya cikin kwanakin. Daga cikin abubuwan da ake kwadaitar da mutum ya yawaita yi a cikin kwanakin akwai kabar bayi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, mutum ya yawaita ambaton Allah cikin waɗannan sanannun kwanaki. To kaga yau muna uku ga watan Zulhijja, ma'ana mun shiga yini na uku ko mun waye gari rana ta uku a cikin ranakun. To sai ka tambaye kanka a rana ta farko da ta biyu da wannan da aka shiga ciki, ka zamo daga cikin masu kabarbarin, ka yi koda guda ɗaya? Kuma kamar yadda aka ce sunnar yin waɗannan kabarbari shi ne ka rinka yin su a bayyane, ka samu kanka a cikin ɗakinka ka yi waɗannan kabarbarin, ko a kan hanyanka, ko a yin wato masallaci, ko a wurin kasuwancinka, ko a ofis ɗinka, ko a ina. Ka yi ƙoƙari ka ga a kowace rana to ka raya sunnan yin waɗannan kabarbari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ko da ku ɗaya ka yi, ma'ana ya fi a ce ba ka yi ba, balantana an so ka maimaita ka maimaita, kana iya yin shi kuma da cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabarbarin ka yi sau uku madadin sau biyu, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Akwai wasu sigogi ma da suka tabbata duk ana iya yin su, an samu daga sahabbai duk suka yi. Da haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa mu ma muna daga waɗanda za a sanya wanda suka raya waɗannan ibadoji a cikin waɗannan kwanaki. Allah ka sa mu dace. Idan wasu ayyukan saboda tsadansu ba za ka iya yin su ba, kaga wannan dai abu ne wanda kowa zai iya yi. So ka nuna wa Allah lallai kana da ainihin wato zillin duk abin da ake son a yi za ka yi, sai wanda ya fi ƙarfinka. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ga ainihin wato gaskiyar kasantuwanka bawa gare shi. Allah ka sa mu dace. Sannan kamar yadda aka ce har ila yau an sunnanta yin azumi a cikin waɗannan kwanaki, dama ce ita ma wannan ka azumci wato abin da ya sawwaka a cikin kwanakin. Tare da cewa akwai wani hadisi da ake kawowa game da falalan azumin da ake yi a waɗannan ranaku, an kawo hadisan tare da bayyana falalan azumin kowace rana, cewa in kai azumin yini na farko kana da ladan azumi kaza, in kai azumin yini na biyu kana da lada iri kaza, in kai azumi na uku haka, aka kawo su har azumi na tara, wasu ma na goma. To wannan hadisi dai bai inganta ba, ina fata an gane. Amma rashin inganci hadisin bai soke kuma ingancin wato shari'ar yin azumi a cikin kwanakin ba. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan azumtan wato kwanakin, kamar yadda dai bayani ya gabata, da haka kai ma sai kai kokari kuma kai ma din ka samu ka yi abin da ya samu. Za ka ainihin wato yin kwanaki uku ne, a biyar ne, bakwai ne, gwargwadon dai abin da za ka iya, shi ma ka ga cewa ba a yi wannan ibadar ba tare da kai ba. Allah ka sa mu dace. Sai mu koma batu game da alhazai ko aikin hajji da muke yi. Akwai wata matsala da muke ganin za mu cike wancan kafin mu tattauna batu game da ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne abin da ya shafi alhazai mata waɗanda suka je aikin haji amma sai suka samu kansu a lalura irin nasu na mata na jinin al'ada. Yaya za su yi idan hakan ta kasance musu? Dama ɗayan uku ne mace za su iya tsintar kanta, ko dai ya zan ta tsinci kanta a lokacin da ta isa wato garin Makka tana jinin al'ada. To kaga duk matan da ta samu kanta a wannan yanayi babu daman ta yi umara, kamar yadda muka ce duk wanda ya isa garin Makka abu na farko da zai yi shine umara. To ita ba za ta iya yin umara ba, saboda daga cikin ayyukan umara tawasi ne da sa'ayi. Mai jinin al'ada kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kada ta yi tawasi. Tun farko mun asala cewa tawasi da ake gani matsayinsa ɗaya da an yi wato sallah, kawai bambancinsu an halasta yin magana a cikin tawasi kamar yadda aka halasta mutum ya rinka yin wato tafiya. To kaga tunda matsayinsu ɗaya, mace ba ta sallah in tana jinin al'ada, haka ba za ta yi tawasi ba. To kaga yanzu ita ta iso garin Makka, an biyo ta bashin umara. Ina fata an gane. Idan Allah ya sa jinin ya ɗauke, amma sai zama ta ɗauko ihraminta daga miƙaci, ku kiyaye wannan. Dama ta ɗauko ihraminta daga miƙaci, yanzu aikin da ake yi shine ba za ta iya yi ba. Don haka ko da ta isa miƙacin tana jinin al'ada, wannan ba zai hana ta ɗauki ihraminta ba. Za ta yi wanka, ta yi wato ɗauki harama, ta yi talbiyanta har ta fito garin Makka. Jama'a an gane ko? To idan jininta ya ɗauke a cikin waɗannan kwanaki kafin a fara aikin hajji, shikenan sai ta koma Ka'aba, sai ta yi tawafi din, ma'ana yanzu sai ta yi umaranta. Kaga wannan ya zo mata da sauƙi kenan. To amma wanda za ta samu kanta a cikin wato sarƙaƙiya shine, ko dai jinin bai ɗauke ba har aka fara aikin hajji. To idan aka fara ayyukan hajji ba daman kuma yanzu ta je ta yi umra. Da haka yanzu za ta shagaltu ne da ibadar aikin hajji. Kamar yadda muka san idan mutum yana nafila, sai aka zo aka tayar da sallan farilla, kaga ba zai shagaltu cewa bari ya yi nafila ba yanzu, dole sallan farilla zai yi. To haka umara da hajji. Jama'a ana fahimta ko? Da haka yanzu wannan aikin hajji gaba ɗaya shi ne za ta je ta yi. In ta ƙara aikin hajji daga baya ta san yaya matsayin umarantar da ba ta yi ba, abu na farko kenan. Abu na biyu, ita kanta aikin hajjin idan har jinin ya ci gaba da zuwa mata har ranan da aka yi waɗannan ayyukan nan guda hudu na aikin hajji, ranan sallah kenan, kun tuna su ko? Muka ce za a yi jifa, a yi tawaful ifada, a yi yanka ɗin ko, sannan a haɗa da aski. Su mata kamar yadda muka ce suna ɗan tara gasu ne su cire abin da ya sawwaka. To a wannan ranar kun ga ba ta da daman ta yi wannan tawafin shi ma har ila yau. Jama'a an gane wannan da ke ko? To inda gizo ke tsaka shi ne idan jinin ya zo mata ne a ƙarshen kwanakin aikin hajjin, wala'alla kuma sun fara shirin barin Makka za su dawo garinsu. Akwai tawafi da ake yi na wada'i, kaga shi ma ba zai yi mata ba. An gane wannan da ke ko? To wacce ta samu a lokacin aikin hajji, wato tana jinin al'ada, to ba za ta yi wannan tawafi na ifada ba. An gane wannan da ke ko? Bayan an ƙare aikin hajji jinin ya ɗauke, sai ta je ta yi tawafi na wada'i, sai ya zama mata a gurbin wancan da ba ta yi ba. Ina fata an gane. Haka wacce ba ta samu ta yi umara ba sai da aka kammala aikin hajji, to yanzu ita ce aka ba da fatawar za ta je wannan masallaci da ake cewa Masjidu Aisha, sai ta je ta sake ɗaukan harama a wannan masallacin, sannan ta sake dawowa ɗakin Ka'aba, sai ta yi tawafi a matsayin yanzu ita take yin umaranta. Wannan masallacin da ake cewa Tan'im. Ina fatan an gane. To wannan Tan'im ɗin shi ne za ka ga da yawan alhazai bayan an gama aikin hajji za su ce wai za su sake yin umara, sai su ta zuwa Tan'im suna dawowa. Wannan ba daidai ba ne, don ka ga yanzu kai ma jinin al'ada kake yi kenan, mata ma sai masu lalura ba, daga na kai namiji. Amma wasu al'adu za ka ga ana ta sururuwa fa har ana gosulo, haka ne ko alaji? Ba daidai ba ne. Na'am. Wasu ma har za su riƙa lissafi cewa to yanzu na yi wa wali,
gobe zan yi wa walida, jibi zan yi wa, har ya dawo yana nan yana karan kada kaina tsakanin Salim da na walikin salam. Yauwa ba ma lokacin aikin hajji bane, amma sai su sake zuwa kaji. Allah ya sa kun fahimta jama'a, to gaskiya wannan kuskure ba daidai bane. Su kuma masu tafi su kuɗi suke nema ba ruwan, za ka ga har shela suke kamar nan yadda kake ganin ana sabo-sabo ko, to haka za ka ji suna umara mina sani, umara mina sani, sai Allah zai ɗauka wani ibada ne, gaskiya kuskure, sai kokari a gyara Allah ya sa mu dace. Mata masu lalura su ne shari'a ta cewa su ɗauki wannan a matsayin samun mafita daga halin da suka samu kansu, jama'a gane ko? Idan mutum na son ya sake yin wani umaran, za ka iya yi amma ka gane da sharaɗin sai ka fita wajen harami gaba ɗaya. Ma'ana ka koma ka tsallake miƙatin can da ka ɗauko ihrami, sannan sai ka sake shirin dawowa kuma. In ka zo miƙati sai ka ƙara tsayawa, ka ƙara ɗaukan wani haramin sannan ka koma Makka. To a yanzu za ka iya yin wani umaran. An gane, amma kana cikin garin Makka, daga nan ka tsallaka kawai can ka dawo ka ce za ka yi wani umara a adini ba. Jama'a an gane wannan dake ko? Allah ya sa mu dace. To idan mutum ya gama wannan, to shi ke nan ya gama abin da ake cewa right of hajj, wato ayyukan da suka danganci aikin hajji da sauransu. To yanzu ya rage wanda bai riga ya je ziyara ba, to yana iya yin shiri daga nan sai ya je ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko da ya kamata a sani ga wanda zai je wannan ziyara, ana zuwa ne da nufin ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya hana mutum ya yi guziri, ma'ana ya niƙi kaya da nufin zai je ziyartar wani waje. An fahimta? In ba ɗayan masallatai uku ba. Masallaci na farko shi ne ɗakin Ka'aba, inda nan ne ake yin aikin hajji. Masallaci na biyu shi ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina. Sai wuri na uku shi ne masallacin Qudus da ke can ainihin wato menene Jerusalem. Ina fata an gane. To waɗannan masallatai su ne a cikin masallatan ma shari'a ta halarta za ka iya kai ziyara tare da liƙan gaye. Abinda wannan yake nufi shi ne duk masallacin da ba waɗannan ba a shari'ance ba daidai ba ne ka niƙi gaye ka ce za ka je ka ziyarci masallacin. Masallaci ne a China ko a Dubai ko a ka dai je da ziyarar za ka je kasuwancinka. Daga nan ka iya zuwa ka ziyarci masallacin. An fahimta ko? Ka je da niyyar za ka je ziyarar 'yan uwanka, daga nan ka iya ziyartar masallacin. Ka je da niyyar za ka je ainihin wato yawon duba gari, daga nan ka je ka ziyarci masallacin. An fahimta ko? Haka ba a zuwa wani waje mai falala kamar Turi Sina ko Dutsen Uhudu ko Jabalin Rahma, duk ba a zuwa saboda waɗannan wuraren. Amma idan ka je wurin da ɗayan masallatan nan suke, to daga nan ka iya ziyartar duk wani waje da ya sawwaka kuma a wajen. Kaga ka yi amfani da ziyarar masallacin, ka samu damar ziyarar wasu wurare. Wannan shi ne abin da ake zuwa da niyyar haka. Wannan shi ne maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi a cikin littafinsa ɗan bid'a suka yi ta mai sharri, cewa maƙiyin manzon Allah ne shi. Cewa idan za ka je Madina, kamar yadda muka ambata, abin da manzon Allah ya ce ka je da manufarsa, shi za ka kurinta. Da haka hatta kabarin manzon Allah kada ka je da nufin cewa wai shi za ka je ziyarta. A'a, masallaci ce. In ya so in ka isa masallacin sai ka ziyarci kabarin manzon Allah da kabarin Abubakar da Umar da shuhada'u Uhud da makabartar Baqiya da sauran wurare da ka ji a tarihin musulunci. Jama'a ina fata an fahimta. To wannan idan mutum bai tsaya ya fahimci bayanin ba, to zai yi wa bayanin gurguwan fahimta, Allah ya kiyaye. To yanzu ka iso masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dama idan ka isa masallaci abu na farko da ake so shine kai tahiyatul masjid. Kowane masallaci in ka zo wannan masallacin ka fara yin nafila raka'a biyu gaisuwa ga masallacin wanda Allah yake nufa da shi. To kana sallamewa, dama hanyar fitanka akwai nan wannan dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, inda a nan ne kabarin manzon Allah yake. Aikin fada da masallaci da aka yi a zamanin su Usman, Umar da makamancin su har zuwa khalifofin Banu Umayya, to ya shigar da dakunan matan manzon Allah cikin masallacin, amma asali a wurare daban-daban. Masallacin Annabi daban, gidan daban. to an binne manzo Allah ne a cikin ɗakin Sayyida Aisha wanda ke cikin gidan shi to aikin expansion yanzu ya sa gidan ya shige da haka yanzu zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin sa yana cikin masallaci ko kun fahimta to asali ba wai an binne manzo Allah cikin masallaci bane kamar yadda wasu ɗan gidiya suke yi a yanzu su sanya kaburbukan wasu da sunan shehinai ko na Allah ne ko ba na Allah ba ko waliyai a sasa a cikin masallaci wannan ba daidai bane jama'a Allah ya kyauta to idan mutum ya zo abinda ake so shine ya sallama a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya je ya sallama ga Abubakar da Umar su ma ya musu ainihin wato addu'a wannan shine abinda aka shari'anta daga nan sai mutum ya fita a masallacin ba tare da ka tsaya ka roki kaburbukan ba roƙon kabari jama'a shirka ne ba a roƙon kowa sai Allah shine ma'anar iyyaka na'budu kai kadai muke bauta addu'a kuma ibada ne inna du'a'a huwa al-ibada jama'a an gane ko hatta addu'an ma saboda mutum ya guje wa zari'an kada ainihin wato shirka ta shige shi in ka je yayin da ka gama yin sallama da salati wa manzon Allah to addu'a sai ka juya ka fuskanci al-qibla kada ka ci gaba da kallon kabarin kana roƙon Allah aka ce wannan ma makaruhi dan wani jahilin sai ya dauka kabarin kake roƙon yaga kana fuskantar shi sannan alaman kana fuskantar abu kana roƙo kaman kana girmama wannan abu ne da haka ka juya ka kalli al-qibla sai ka daga hannu kai musu ainihin wato addu'o'i jama'a an gane wannan ko haka in ka fita a masallacin to dama kana fita masallacin ga makabar tabbaci a can yana kallon ka ina fata an gane kusa da ainihin wato wajen ne saboda yanzu a faɗaɗuwan garin ya sa wurin ya zo kusa da a zamanin su manzo Allah ne zaka jin ana karatu sai ka ga an ce manzo Allah ya fita daga gida ya nausa can dajin makabatar bakiya to yanzu in ka je ba daji bane gashi kana gani an gane ko to sai ka je ka yi sallama da addu'an shiga makabarta din shi ma to wannan makabartar da kake gani kusan sahabban manzo Allah ne suka cika makabartar kuma har yanzu ana ci gaba da fada da makabartan ta can baya dan haka zaka ga gari guda ne kuma ka sai jaha guda dan har yau ana binne mutane a cikin makabartan to kaga makabartan da aka ce sun zamanin manzo Allah har yau sama da shekara 2000 kai imagine expansion din da aka yi su kasar Saudiya suna da tsari da sani ya kamata da aka su duk abin da ya kamata to za su iya yin shi domin su ƙara fada da makabartan da aka kana iya zuwa ka ga gari ne guda ba a haka yake a zamanin annabi ba da haka a farko-farkon nan ne za ka ga inda za a ce maka nan ne kabarin sahabban manzon Allah amma duk can gaba da kake gani to waɗanda aka rinka binnewa ne daga baya har yau ɗin nan da haka idan akwai waɗanda suka rasu a wannan aikin hajjin da aka je a nan za a binne su jama'a an gane wannan ko to ka gama ziyara wannan makabartar shikenan abin da ya rage sai wasu sauran wurare masu tarihi kaman inda aka yi yaƙin Uhud an fahimta ko yana nan a birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina nan ma in ka je za ka ga sahabban da suka samu darajar mutuwar shahada a yaƙin Uhud sune ake cewa shuhada wa Uhud amma shi ma a tarihi inda za ka je ka ga yanzu an killace an ce maka ga kaburbukan shahidan asali ba nan ne inda aka bubbulle su ba saboda yakin kamar yadda aka sani an yi shi ne tsakanin dutsen Uhud da wannan jabalul rahma duk za ku je ku ga ana nunawa a inda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu sahabbai su tsaya akan wannan dutse yace su rinka zamowa garkuwa daga mushrikan da ke daga baya ko da sun ga an ci yaki kada su sauka ko da an ci su kada su sauka amma daga bisani Allah ya kaddara za su gangaro da suka ga kamar an gama cin yaki sai kafirin suka zo suka hau dutsen suka karkashe su a wajen to a gaban dutsen nan ne da inda kaburbuka suke domin shahidai ana binne su ne duk inda suka fadi suka mutu kuma za ka ga a lokacin kaburbukan ba a jere suke ba domin aka tashi yadda mutum ya kwanta ya fadi to haka nan kawai za a haka rami sai a fuskantar da shi al-qibla haka kenan za ka ga kaburbukan su kasa ne an fahimta to amma sai aka yi wani ruwan mai yawa a wani zamani wanda ya tottona kabarin shine aka haye da su kan tudu don wajen kaman kwari ne haka to nan tudun da aka haire shi shine sai aka sake jajjere kaburbukan nasu yanzu a tsaye. To wannan shine zaka gani yanzu idan ka je zaka ga an killace shi daga nesa kai musu sallama kai musu addu'a. Ina fata an gane. In ka bar nan zaka ga wasu hakan dutsen Uhudin suna zuwa. Duk da yanzu kasashen Saudiya suna kokarin kiyayewa domin wasu suna zuwa su gangaro su faɗi. Dutsen Uhud kuma wani makeken dutse ne wanda zaka ganshi kusan ya mamaye arewacin Madina. An fahimta ko shine dutsen Uhud da kake. To daga nan ana zuwa a ziyaran wasu wurare kuma na ganin ido. An fahimta ko? Kamar misali a ce maka za a je inda ake buga mushafin Al-Qur'ani. Duk da yake lokacin aikin hajji wasu alhaji ba sa zuwa samun zuwa nan. To akwai wasu wurare kuma wanda shi ma kamar yadda ka ga masu zuwa wancan masallacin Aisha nan da aka ce a Madina shi ma za ka ga ana ta maganar shi amma babu shi ma a tarihi gaba ɗaya. Misali a ce maka akwai wani masallaci Masjidul Qibla ke yi. Ina fata an gane. Wannan mutum kawai ya je yawon ganin ido. Domin abin da suke nufi da Masjidul Qibla ke yi shi ne masallacin da aka kalli wato gabas Ka'aba da yamma. Domin a lokacin da Annabi ya fara dawowa Madina ai ya ci gaba da kallon Baitul Maqdis. Har Allah ya saukar da aya qad nara taqallubu wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sai Allah ya ce fawalli wajhaka masjid shatr al masjid al haram. Ai wannan abin ya faru da manzon Allah ne a masallaci. To kaga masallacin nashi shine kibla kai ne. Amma akwai wani masallaci can gefe wanda zaka ga ana cewa kibla kai ne. To ba ma iya wannan ba. Duk masallatan da sahabbai suka rinka yin sallah tun a wancan zamanin ai ana saukar da ayin shi ma suka ƙara jiya da haka masallatan kibla kai ne na da yawa. To wannan yanzu da ake kawo a zamani cewa shi ne masjidul kibla kai ne ba wani abin mutum ya matsa wa kanshi bane wani ya ce sai yayi sallah. To daga shi wurin da ake son a ziyarta in an je Madina shi ne masallacin Quba. Shi kamar za mu sallah ya faɗi falalan mutum ya nafila a masallacin Quba har duk mako ranakun Asabar Annabi yakan takawa daga Madina ya je Quba ya je ya kai ziyara a wannan masallaci. Kuma duk wanda ya samu ya nafila raka'a biyu Annabi yace za a rubuta mishi lada kamar ya sace yin wani umara. Irin ladan da ake ba mai umara shi za a ba wanda ya sallah nafila raka'a biyu a wannan masallaci. Waɗannan dai su ne a mafi girma abubuwan da ake yi. Abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yadda muka fara ishara shine kada mutum ya je yana yin wato ɗiban kasan makabarta. Za ka je ka ga wasu suka shiga baki a nan suna ta satan idon jami'an da suke kula da wajen suna ta ɗiban kasan suna ɓoyewa. A irin haka ne za ka ga wani ya zo ya ce wai ga wani ɓallin dutse na Uhud. Ka ga mutane a je a yi ta wankewa ana shafawa yana cewa tuwon kawai cin kuɗin mutane. Allah ya kyauta. To wannan duk ba a addini ba ne. Abinda kawai ake so a je a ga wuraren a yi addu'a kuma a yi fatan Allah Ubangiji ya sa mu ma mu riske su waɗannan magabatan namu. Ina fata an gane. Daga ƙarshe mu masu albarka abubuwan da ya kamata a ƙara kuɓan mutane sosai shi ne a yanzu duk wanda zai je inda ake cewa rauza wurin da Annabi yake ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna. Yanzu ba kaman da cancan da ka sani ba. Duk wanda zai je wajen yanzu zai yi booking ne online. Lokaci kaza a baka awa kaza sai a ce to ka zo da kai da waɗanda kuka yi booking. Ba kawai kafai ne ake zuwa ba, da ne ake zuwa duk sanda ka je za ka shiga, duk sanda ka je za ka shiga. Amma yanzu dole an yi wannan tsari. To idan baka sani ba ka nemi wanda zai kaya ka ko? Wanda kuma abun ba wani wahala ba ne a wayanka ne za ka yi wannan booking ɗin sai a baka lokaci. To a cikin rauda shi ma dai wuri ne da ake so a yi addu'a domin ɓangare ne na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah ya bayyana falalan shi ne cewa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. In ka samu ka yi nafila faji hawa nema. Idan bai nafila bai samu ba ka yi addu'a. Ina fatan jama'a an gane. To waɗannan dai su ne a taƙaice. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Wanda kuma da wannan ne muka gama bayani akan batun da ya shafi aikin hajji insha Allah. In mun zo munasaba ta gaba to sai kuma mu ƙara a tattauna wasu batu da suka shafi mu kuma da muke a gida na yin wato abubuwan da ake son mu kwaɗaita na waɗannan kwanaki da kuma layyadin insha Allah da idi Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi